بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى wannan gabar kuma bayan an gaba muna da gaba ta farko daga cikin wato halayen jahiliya ko aiki na jahiliya shine wato Allah kuma ya dauko mu sabon tafsira kuma ma'ana sabon kuma hukunci ko labari da kuma hukuncin da ke ciki da kuma abin da zamu dauka da abin da zamu fahimta bayan abin da ya gabata jiya wa asul yatama amwaluhum wala tatabaddalu khabitha bit-tayyib ولا تأكلوا أموالهم تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا ولن قبر بياني يا قباتا أما إمام أبي محمد الأمين الشنقيطي يتي إذا موكولا دولنا نسجين آية وآسوا اليتامى أموالهم وقا مرايو دوك يوسف أنفداء دون كله قرآنكم أنا فسر قرآني haka kuga miskinai ainihin dukiyoyinsu almarayu dukiyoyinsu haka kawai aka faya amma kuma ba a gaya muna ta wani hali wani irin sharaɗi za su cika kafin nan a ba su dukiyoyinsu ba sai wata a wata aya ta gaya muna aya da za mu karanta nan gaba ke gaya muna ga siffofin da su wa'annan marayu sun cika sannan za a ba su dukiyoyinsu Allah ya ce a wancan kafin mu zo kan wannan ayar domin bayani a kan wannan yace wa bisalul yatama hatta idza balagu nikaha fa in anatum minhum rushda fadfu ilayhim amwalakum to wannan shine ainihin sharuda guda biyu kafin marayuna a ba su dukiyar su ne sun cika cikin sharuda guda biyu Allah ya ce ku jarabci su wa annan yatama din wannan irin jarabta an mun zo kan gaban insha Allah za mu bayani malamai me suke ne yake nufi da wannan hatta idza balagu nikaha in so in ito abin nan munzirin balaga fa in anastum minhum rushda fadfa'u mana annika balagun nikah war rushd idan sun balaga kuma sun shirya sannan za a ba su dukiyar amma nan adun kule ba ainihin fadi ya za a ba su dukiyar su ba sai aka kawo can a fassara sai aka fassara muna da cewa kafin a ba su dukiya su marayu din mun sun girma za a kula da halaye guda biyu din sai din sun balaga sannan kuma in an gano shirya ta tare da mene shirin zamu zo idan mun zo kan ayan zamu zo mutu to wannan fassaran wannan gaba ke dan haka in kana son kai fassaran sai ka ce Allah subhanahu wataala ya ce a ba su dukiyar su amma da sharuda guda biyu sharadin sai in sun balaga sannan kuma sun shirya mu fahimta to shi ne wannan wa'atul yatama amwalahu mana badal bulugh wa inasir rushd bayan sun balaga sannan kuma aka gano shirya ta tare sai kuma yace a karshe karshe din nan innahu kana huban kabira lalle wato hana su dukiyar ko cin dukiyar su ya zama huban kabira zunubi ne mai girma ko kuma wani abu ne mai girma shi ma an ce zunubi ne mai girma ba fadi ainihin yanayin girman zunubin ba fadi yadda ainihin zunubin yake ba a nan amma wata aya sai aka fada mana ayar da zamu zo da kanta yace innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa tayaslawna sa'ira wannan shine huban kabir mana babban ainihin abin da suke yi wato zunubi babban din nan shine mana kamar suna cin wuta a cikin su ne kuma za su shiga wutan jahannam dan haka wannan shine a takaice abinda wato Sheikh Nasir Al-Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti ya kawo kenan da sun littafin da adwal bayan fi idah qur'an bil qur'an idan an zo da irin wannan abin kula sai kawo ayar da za ta fassara wannan su ne ayar da suka fassara don haka ayar da za mu tashi a kai yau bayan mun ji wannan wa'adu da ta maku ba ainihin marayu dukiyar su a nan kuma sai aka ce wa in hiktum alla tufsidu fil yatama idan kuna jin tsoro ko kuma kun ji tsoro ba za ku yi adalci ba a cikin marayu ba za ku musu adalci ba fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba ku ainihin aure abin da ya muku kyau daga cikin mata abin da kuke ganin ya dace da ku aure su a cikin mata wa'annan matan ko ku aure biyu biyu mutum yana da mata biyu yana da ɗaya ya kara ɗaya su zama biyu ko kuma yana da biyu ya kara ɗaya su zama uku ko kuma yana da uku ya kara ɗaya su zama hudu shine matna wa thulatha wa ruba yace fa in khiftum alla ta'dilu anan gaba kuma sai ce fa in khiftum alla ta'dilu idan kuna jin tsoron ba za ku yi adalci a cikin wa'annan ƙoriyoyi ko ruku ko hurudu ba ko da dayen ne idan ba za ku yi adalci ba ko wahida ta idan ba za ku yi adalci a cikin biyu ba ko ruku ko hurudu ba to ku tsaya akan guda ɗaya kawai aw ma malakat aymanukum idan ma ba za ku samu damar yin adalci a guda ɗayan ba ma sai ku tsaya akan wanda ainihin hannayenku sun kuka mallaka ku yango kenan amma wannan hukuncin yana faruwa ne a zamanin da ake shari'a aw ma malakat aymanukum amma mu yanzu ba mu da aiman anan za mu ci insha Allah mun zo wato gabobin za mu ci aw ma malakat aymanukum zalika adna alla taqulu yin haka shine yafi kaiwa sai yadda ba za ku yi ainihin zalunci ba alla taqulu ma ra'ayta kun fassara shi fassara daban-daban amma bari mu tsaya akan ba za ku yi zalunci ba alla taqulu ba za ku yi zalunci ba to wannan shine abinda wato Allah ya mana bayanin ta anan idan mun tsaya haka mun ce mun yi tafsiri yau ci a ji a'a ba ya tafsiri ba an fassara kalmomin da ma'anan kalmomin amma yanzu ya kamata mu yi bayani waɗannan kalmomin me ake nufi da wannan gaba ɗaya a dunkule karin kawo mana shi a dunkule sai mu ɗauka kuma ɗaya ɗaya sai mu yi amfani da shi idan mun kula da wannan gabobin wa in khiftum alla tufsitu idan kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba wannan malamai suka ce jumla ce da ke ba da sharadi idan ba za ku yi adalci ba a cikin marayu ya kama to wani marayu ake nufi cikin marayu mata ko marayu mata dole ne ya kamata mu tantance da wani marayu ake a nan saboda zancen aure ya zo tun da zancen aure ya zo to lalle ya kamata mu kula da wani marayu aka ambata a nan marayu iri biyu ne akwai maza akwai mata to a nan wani marayu ake nufi filiyar tama kun ji an ce ya tama ba sai filiyar tim ba wannan ke nuna mana cikin mata marayu da aka ce masu maraya a ya sama amma da an ce filiya fiyin to wannan za mu gano cewa namiji ne ake nufi amma ya sama cikin marayu amma wanda suke an ce ma'anar mata to nan shar'i aka ce wato in an samu wato jumla shar'iyya wato harfin shar da kuma fi'il shar muna buƙatar jawabin shar misali mu ce duk wanda ya shigo masallacin nan zai ji karatu yadda ya kamata me ake nufi wanda bai shigo ba zai ji ba ko ba haka ba in ka shigo za a baka dabino wanda bai shigo ba za a baka dabino ba haka ba ne to kun ga in shi ne ainihin aikin ka shigo shi ne aikin za a baka kuma shi ne jawabin aikin mun gane wannan misali to yanzu bari mu je mu ga wannan sharaɗin da jawabin shi ne ɗaya aka ce wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fanju idan wato kun ji tsoron ba za ku yi adalci cikin marayu ba ko a wuri mata huru huru biyu biyu ko 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 shin yana da alaka da wannan sharadin da fi'ilin yana da alaka da jawabin sha wato zahiri ba da alaka menene kuma rashin adalci a cikin marayu kuma mu aure biyu biyu ko 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 marayu da mu aura ko ko huru huru ba mu yi adalci a ce ba za mu yi adalci a cikin su ba ko kuma me ake nufi to nan ne wato aikin sunna ke tabbata bayan qur'ani ya fassara qur'ani to kuma idan an samu irin wannan kamar wato abin ba samu an samu iskali duk malamai suka ce malamai da aka suka karanta wannan ga shar jumla shartiyya kuma jawabin shar bai dace da jumla shartiyya ba sai abin ya rikitar da su amma kuma sai aka samu abin da ya warware musu wannan iskali shine hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ke mana cikakken bayani da Qur'ani mai girma don haka manzon Allah ya ce ala inni uhdithu alkitaba wa mithluhu ma'ahu lalle ku saurara an bani littafi Qur'ani da irin sa tare da shi mana fassaran Qur'ani don haka duk wanda bai zai hada hadisi da Qur'ani wajen fassara ba da maganganun malamai ba lalle ba zai fahimci Qur'ani ba ko kuma zai yi barna a cikin fassaran Qur'ani don dai ba a lokacin da aka saukar da Qur'anin ba kuma wanda ya fassaran Qur'anin baya shi baya ne lokacin da aka fassaran Qur'ani magabata su kenan dole ne ya yadda cewa akwai wanda suka riga su fahimtar Qur'ani kuma dole ne ya yadda ya rusuna musu ya kawo maganganun su ce sun ce kuma ya dogara da maganganun su in ba haka ba in ya ce zai yi da fahimtarsa da larabcinsa zai yi barna a ta larabawa larabcin Qur'ani wani lokaci yana rikitar da su sai in sun ji bayani sa daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi ne wanda aka ba Qur'ani kuma aka ba shi mana fassaran Qur'ani da ainihin tabbatarwan Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da manzon Allah Qur'ani ana karantawa yana masa nauyi yana kokarin ya karanta Qur'ani sai Allah yake la tuharrik bihi lisanaka inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana. To kun ga Allah subhanahu wataala shi ya kinsa mata fahimtan qur'ani da kuma duk wani larabci zai, don haka duk wani balarabi na duniya gaba ɗaya wanda aka halice shi da harshen larabci, manzo Allah ya san larabcinsa. Amma wasu larabawa suna zuwa su yi larabci a gaban manzon Allah, ta habbai na gani mutum jin me ya faɗa ba, sai manzon Allah ya faɗa musu ga abin da yake nufi sallallahu alaihi wasallam. Don haka yanzu mun samu jumla shartiyya, yanzu kuma jawabin shart a zahirin ta bai dace da ainihin jumla ɗin ba. Don kamar yadda na faɗa mana cewa idan ka shigo za ba ka da bini, kaga ya yi daidai jumla shartiyya da kuma jawabin shartiyya sai munasaba dacewa da juna. Amma nan idan ba kwa jin tsoron adalci a cikin mata, idan ba za ku yi adalci ba a cikin marayu, to ku auri ɗaya mata biyu biyu uku uku huɗu huɗu. To wani yare ne wannan yaren? Sai mun je hadisi zai fassara mana. Don haka sai mu je kai tsaye abinda Aisha radhiyallahu anha ta faɗa wajen fassara wannan aya. Zubair bin Awwam ko kuma ainihin Urwa bin Zubair, Zubair bin Abdullahi kenan, yana da ɗa mai suna Urwa, wato ainihin ɗan ƴaruwar Aisha Asma'u, wato sai ya zo wajenta yake tambayanta, ya ummi me ake nufi da wannan aya wa in khiftum alla tufsidu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba, me ake nufi da wannan? Sai ta ce, kalat ya Aisha ta ce, hiya al yatima, ana nufin wato marainiya ce, takunu fi hijr waliha, da take gidan wato daji na ainihin waliha mai kula da ita. Fa ragiba fi jamaliha, sai shi wannan waliyi ɗin sai ya ainihin kwaɗayi cikin kyanta, ma'ana kyakkyawa ce tana hannunsa kuma shi ke kula da ita. An mutu an bar masa ita, kuma yana da daman ya aure ta, ba wanda ya zama haramun ne ya aure ta ba, aka bar masa wato aka bar masa ita domin ya kula da ita, kuma sai ya kwaɗayi cikin kyanta wa maliha, kuma aka bar masa dukiya mai kyau mai yawa, ga ta da kyau kuma ainihin ga dukiya, ga kuɗin kyau ga kuma kuɗin dukiya. To sai Aisha radhiyallahu anha ta ce, wa yuridu an yatawazzawaja, sai ya so kawai ina ma da shi ya aure ta, kawai ya aure ta, kaga ya mallaki abubuwa guda biyu, ga shi ya mallake ta ta hanyar kyanta da kuma ainihin wato yanayinta, ga kuma dukiya tana karkashinsa gaba ɗaya shi ke mallakan. Wato sai ya ji hakan ya wato ya aure ta bi adna fi sinniha, ma'ana amma wai da zai aure ta amma sadakin da zai bata kuma zai bata sadaki kasa da darajanta, saboda zalunci da kuma yaudara da kuma tunanin cewa shi kuɗin yake hange ba ita ba, amma dai bayan kyau zai amfani da yana son tana da kyau, sannan kuma dukiyan zai zama nashi, amma kuma wajen ba da sadaki sai ya bata ainihin kasa da ainihin sadakin da ya kamata a ba irin darajanta. Cikin sai Aisha ta ce, fi sunnati nisa'iha fa nuhu an nikahihinna, a wannan lokacin sai aka hana a aure su, shine aini aka hana a aure su, illa an yaqsutu, wato idan za su aure su sai dai za su yi adalci wajen su ba su sadakin da ya dace da su, kuma su yi adalci wajen kula muka dukiyar su. Idan da wannan shar'i ne shikenan za su aura, idan ba wannan shar'i ba za su aura ba. Wa idza fi ikmali sadaki, wajen su cika ainihin sadaki, wa amru bi inkahi man siwahunna, sai kuma aka ce idan ba za su yi adalci su cika sadakin ba sai aka umarce su da su aure, wato fa in hakkun Allah ta'dilu fa wahidatin aw ma malakat aymanukum, kenan, ko idan ba za ku yi ba fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba, idan ba za ku yi ba su haƙƙinsu ba, suna karkashinku a matsayin marayu masu ainihin kyau, kuma kuna hangen dukiyarsu, ko ba za ku ba su sadaki ba, to ku bar su ku je ku aure man siwahunna, shi ne ma'anin wannan, wato fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba, ma'ana ku bar su tunda ba za ku yi adalci a cikinsu ba, ku je ku aure matan da za ku aura banda waɗannan, wannan matan kuma ko biyu biyu ne ku dama uku ga dama aure, ko uku uku ko huɗu huɗu ku je je ku aura, amma banda waɗannan tunda ba za ku musu adalci. Yanzu bayani ya fito? To ainihin minan nisa ke. Qalat sai ta ce Aisha radhiyallahu anha, ثم استفتن الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول متاني سكا زوجي مو النبي فتوى شو ونا آية مي ونا آية تكي نبي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت تكي عائشة رضي الله عنها سيدتي سي الله يتوكب ويستفتونك في النساء سنة بينك أتكون حكمت مات تكون حكمت جنسو الله يكرم تعالى لنا هرجوا وترغبون أن تنكهوهن وتبابوا سنك أوريس معنى أقول سنة مكة تنبيع تنجن مات سي الله يتوكب فتواء أتكون مات وتجاب أورا في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهن وترغبون أن تنكهوهن تجمع مات ولكي مرايو ولباس الكون وباس الأرضية أي ترغبون كنا يتنكو أوريس dan haka kamar yadda kuke kuka aure wannan saboda ba su da kyau ba su da arziki haka kuma do wannan suke da kyau suke da arziki an hana muku ku aure su idan ba ku ba da hakki su ba mun fahimci wannan to Aisha ta kawo wannan ciki an tambaye annabi har ya kawo wannan aya sai Aisha ta ce fa bayyana Allahu ta'ala fi hadhihi al-aya ya Allah ya bayani a cikin wannan aya annal yatimata idza kanat zat mali wa jamali idan ya kasance tana da kuɗi kuma da ainihin kyau وَجَمَالٌ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا هَذِهِ وَعِنْدَ بِتَكِي أَنَّهُ كَيْفَ كَانَ أَوْرِثَا وَلَمْ يَلْحَقُوهَا فِي قِلَّةِ الْجَمَالِ وَاتُ إِذَا وَنْتَن وَنْدَ أَكِي مَتَا وَاتُ دَيْدِنْ سَيْ بَسُ أَوْرِثَ بِسَبَبِ سَنَا دَ كَرَنْتِنْ كَوْ دَ كُمَا كَرَنْتِنْ دُكِيَا سَنَنْ كُمَا تَرَكُوهَا وَانْتَمُوا غَيْرَهَا sai su baro annan mace su karkata zuwa ga waninta to haka kuma baya halatta su aure mai kyau ba za su yi adalci da ita ba mun fahimci wannan Aisha ta ce wannan gaba waye tafto na kafin nisa da aka faɗa din nan bayanin da shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana ne cewa tun da dai ba za ku aure waɗannan marayu ba wanda ba su da kyau ba su da ainihin arziki a hannun kuma suna karkashinku ba sa gurbe ku saboda ba su da kyau kuma ba ku nemi ku aure su saboda ba su da kuɗi kuka bar su ku aure wasu to haka kuma wanda ke da kyau da kuɗi idan ba za ku yi adalci akan ta ba ku bar ta ku aure wa'anta a zan fahimta haka ina fahimta fata mun fahimta ne to shi ne ainihin wato munasaba na wannan gaba da wannan gaba sai aka samu kuma daga ainihin wato manya-manyan malamai kamar Ibn Hasan al-Basri Imam Hasan al-Basri yace wannan ayar abinda take nufi wato wa in ikum alla ta'dilu fawaidata aw amal kufu wa min al-aya yace wa in ikum alla tufsidu fil yatama idan kuna jin tsoron ba za ku adalci a cikin mata ba kanku mata ba lakum abinda wannan aya ke nufi shine ya kasance jahiliya wato idan maraina tana karkashin wani mutum mai wato wanda yake kula da ita inji Hasan al-Basri ma'anar ayar kamar ma'anar hadisin Aisha ne amma sai kawo da naji fahimta yana fassara yadda ayar take saboda mu samu yanda ainihin sharafin da kuma jawabin sharri za su dace yace wato abinda ayar ke nufi idan an samu mutum akwai wata maraimiya kasarsa karkashinsa kuma tana da kyau kuma yayi kwaɗayin lalle gare aure ta da a ce wani wani waje ya aure ta yana kifin a ce da kyaunta ɗin nan tana karkashinsa tana karkashinsa kuma ya rene ta ya ba da sureni mai kyau ko ga arziki kuma a ce wani daga waje ya zo ya aure ta ce kai ba zai yi ba kun ga ainihin hijira irin ta jahiliya ko al'ada irin ta jahiliya ce to sai yi kokarin ya aure ta da yi kokarin aurenta da ya zo aurenta wajen auren kuma sai ya wulakanta ta wajen sadakinta bai ba ta ba sannan kuma bayan ya aure ta ba ya da kwaɗayin cewa ya zauna da ita amma shi dukiyar da yake hange don haka sai yana dusar da ita yana musguna mata yadda ta zai ba daɗi kawai ma ta ce ba ta so kawai a bar auren shi ya kwashi duke ko kuma dai yana dakon ya bar ta a karkashinsa ta mutu shi ya gaji dukiyar kawai shi abin da yake so kenan amma ba wai dan yana son ta ba don haka sai aka hana shi yin wannan Allah ya san nufinsa Allah ya san kuma wato al'ada ta Larabawa jahiliya sai Allah ya hana su wannan wato cewa kar ku aure su da wannan nufi ku je ku aure wanda ba su ba auren kuma an ba ku dama ko biyu ko uku ko huɗu wannan magana ce ta Hasan al-Basri sai muka samu magana kuma na Ikrima a karkashin wannan shi ma bayanin ta yace wato wannan ayar tana bayani ne akan Qurayshawa ya kasance ana iya samun mutum ba Qurayshi wato yana da mata sai ya auri mata sama da daya wato mata kamar goma mata kamar takwas sai ya aure su. Idan ya aure su kuma akwai marayu a karkashinsa, marayu kuma suna da dukiya. To gashi ya yi aure mata da yawa, kuma har yanzu sai ya kai gudanar da rayuwar auren yana basuwa, yana ba shi wahala. Sai yanzu yana taɓa dukiyar marayu, yana ɗaukan dukiyar maraya yana siyar da matarsa ba kafin marayan ya girma. Sai Allah ya hana shi wannan auren. Sai ya ce, sai Allah ya ce, idan ba za ku yi adalci a cikin wa'annan marayun ba, to ku bar aure da yawa, ku je aure guda hudu. An hana gurin aure guda masu yawa ɗin nan goma-goma, sai ba za ku iya samun damar kula da su ba. Ku je ga an takaita muku aure hudu, ma'ana biyu ko uku ko hudu, sai yadda za ku samu damar ba za ku cutar da marayu ba ta hanyar dukiyar. Mun fahimci wannan magana ta nawa kenan? Magana ta uku kenan. Magana ta hudu na malamai shi ne, wato suka ce masu tafsiri suka ce abinda ake nufi a nan, wato wa in tuktum alla tufsidu fil yatama, idan kuna jin tsoro ba za ku yi adalci a cikin mata ba a marayu ba, fankihu mata balakum minan nisa'i masna wa thalatha wa ruba, ku aure abinda ya kyautata a gare ku daga wannan mata biyu ko uku ko hudu. Ya kasance su jahiliya ya taharrajuna fil yatama, ya kasance suna jin nauyin mu'amala da dukiyar marayu, suna jin tsoro saboda Allah ya hana su saboda dukiyar marayu. Amma kuma la ya taharrajuna fi adabi fi idadin nikah, ba sa jin tsoron wajen yawaita mata. Wani lokaci su yi adalci a cikin matan ko kuma ba za su yi adalci ba, amma sai su yi aure da yawa na mata, sai Allah ya ja kunnen cewa a'a, kamar yadda kuke tsoron rashin yin adalci a cikin wato hukunci dukiyar marayu, ku bar musu dukiyarsu. Haka kuma ake son ku yi adalci, ku ji tsoron idan ba za ku yi adalci ba a cikin mata, an rage muku ku aure biyu ko uku ko huɗu, kar ku je ku aure goma. Wannan magana ta hudu kenan. Duk waɗannan maganganu idan mun haɗa su gaba ɗaya, wato kamar suna ba da sako guda ɗaya wajen kore al'ada ta jahiliya. Al'ada ta jahiliya su wato kokarin samun dama ne don a fice wani, musamman wanda ke da ƙarfi sai fice mara ƙarfi. Alƙawai ya akula da'if, ma'ana wanda ke da ƙarfi yana da dama, daga ya samu dama ko kankanta wannan daman sai ya amfani da shi wajen cutar da wanda zai cutar. Sai Allah ya zai kore wannan gaba ɗaya, ya taka musu girki da musulunci, ya zo sai ya daidaita musu sai ya gyara su, sai ya wato sa musu jin tsoron Allah, kuma suka ji tsoron Allah suka yarda, sai wannan al'ada gaba ɗaya ta faru. To wannan shi ne ainihin wannan gaba, ina fatan mun fahimta. Yanzu an tambaye ka shin menene alaƙar wa in hibtum alla tuksu bil yatama fankihu ma saba lakum minan nisa' masna wa thalatha wa ruba, za ka iya ba da jawabi cewa ayan na nufi din nan na farko na nufin idan kuna jin tsoro ba za ku yi adalci cikin mata a marayu ba, wajen za ku aure su ku cutar da su saboda suna da kyau da kuɗi, to ku bar su kar ku aure su, ku koma wajen wasu mata wanda ba su ba. In kun ga dama an ba ku dama ku aure biyu ko uku ko hudu, amma su kar ku aure su. Wannan shi ne wannan wani iskali ya fita. Yanzu kenan a ce wannan wato ainihin shar da jawabin da duk suna da alaƙa da juna, amma a ɓoye wannan hadisi sai ya fito mana da shi. Mukancin to mu koma kuma kan aya. Allah ya ce fankihu ma saba lakum minan nisa, ma saba lakum, sai aka yi amfani da ma a ka'ida ta larabci. Malamai suka ce idan an ce ma ana nufi ne ga wanda baya da hankali. Duk abin da aka ce ma, an ce ma haza meye ne wannan, ma hazihi meye wancan, wannan namiji meye wancan, ma haula meye wa'ancan, za ka ce hazihi kutubun, hazihi shajaratun, hazihi, za ka yi amfani da wa'annan duk gaba ɗaya wajen tambaya da ma. Amma idan mai hankali ne a matsayin mutum, ana amfani da shi kalmar man. To a nan sai aka ce fankihu ma saba lakum, aka yi amfani da kalmar wanda ba su da hankali, gambo masu hankali, mata mutane. To meye ne kuma wannan bayani? Sai malamai suka ce abinda ake nufi da ma saba lakum, malamai sun suka ce abinda ake nufi man saba lakum ake nufi. Don ai a cikin ayan Qur'ani ma an samu irin wannan da yawa. Ana iya samun abin da baya da hankali a bashi hukuncin mai hankali, wanda kuma ke da hankali a bashi hukuncin mara hankali. Hatta Allah da kansa sai da wannan bayani. Sai Allah wajen rantsuwa ta idan shamsu, sai Allah ya ce wassama'i wa ma banaha, ina rantsuwa da sama wa ma banaha, da wanda ya gina. Sai Allah ya amfani da ma, bai ce wa man banaha ba. Mun fahimci wannan? wassama'i wama banaha. To kunga Allah subhanahu wa ta'ala manne da wanda ya gina, amma sai Allah ya amfani da ma banaha. To wannan yana yiwa a larabci kenan, na farko gaba ta farko kenan. Sai suka ce kuma ana iya daukan wato ainihin hukuncin masu hankali, kalman da za a amfani da ita da masu hankali a ba mara hankali su. A cikin aya idan mun je za mu ga Allah ya ambaci dabbobi da dabbobinsu. Allah ya ce wa minhum man yamshi ala maza ala basri, shi Allah ya amfani da man. Wa minhum man yamshi, daga cikin dabbobi akwai wanda ke tafiya ala basrihi, a kan cikinsa. Kun ga dabba ta aka yi amfani da man. Wa minhum man yamshi ala rijlai, daga cikinsa akwai wanda ke tafiya da kafa biyu. Wa minhum man yamshi ala arba, a cikinsa akwai wanda ke tafiya da kafa huɗu. Sai ya haka an ɗauki ainihin kalman da za a yi amfani da mai hankali aka ba mara hankali, yana yiwuwa a larabci, saboda ga Qur'ani ya kawo mana kuma ya ambata mana. Wasu malamai suka ce yana yiwuwa a yi haka, wasu kuma suka ce wannan kalma ta mata balagh din ba ana nufin ainihin zatin matan ne da kansu ba, ma'ana ana nufin siffofin matan ne, ko aure wanda siffonsu ya burge ku, doguwa, gajeruwa, fara, ko baka, ko irin wankan tarwada, irin wanda kake so. Shi ne malam ma, ma'ana matan suka ce yana komawa a kan siffon wanda za ka aura ne. Don haka ma ana iya tambaya a cikin larabci, in an ce man tazawwata, abinda ake nufi wata mace ka aura, ƴar wani dangi ne, ƴar wani gida ne, me ye sunanta, za ka ce tazawwatu binta fulan, na auri ai wance ƴar gidan wane, ma'ana ka faɗi zatinsa. Amma in ka ce ma tazawwata, me ka aura, sai ka ce na auri abbaida'a, na auri sauda'a, na auri abinda na aura. Mun gani ai fara na aura, ai baka, ai tawila, au sagira, na ko kuma kasira na aura, au kabira, au sagira, ka yi amfani da siffa. Wannan kuma yana yiwuwa a cikin larabci, wannan duk shi ne ma'anan wato ma. Don haka idan wannan ka karanta larabcinka, wato nan da aka ce ma saba lahum, kar ya baka iskali, ka ce ai tunda an ce ma ana nufin marasa hankali kenan mata ba su da hankali, a'a, abinda ake nufi ana nufin ko idan wasu siffa ne, ko ana nufin zai iya yiwuwa haka a larabci, saboda ya tabbata ma a larabci a haka. Sai Allah ya ce matna wa thulatha wa ruba'a, ko aure biyu biyu, ko uku uku, ko hudu hudu. To me ake nufi da aure biyu biyu, ko uku uku, ko hudu hudu? Ya tabbata a hadisi cewa babu ainihin yadda za a yi mu sai a musulunci mu aure biye da hudu, ba zai yi mu aure biye da hudu ba. Wanda aka ba shi dama ya aure mata biye da hudu shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ko ba haka ba? Amma haramun ne daga dukkan musulmi ya auri sama da hudu. Duk wanda ya wuce hudu ɗaya biyar yana da al'ada irin ta jahiliya, shine suke auren goma goma a da kafin zuwan musulunci, 80-80, ko kuma da iyayen da suka ga adadin aura, shine suke ganin cewa za su yi auren wato uwarsu, matan mahaifinsu da mahaifinsu, suke da auren duk wanda suka mallaka kawai za su aure ta. Da Allah Qur'ani ya zo ko musulunci ya zo, sai aka ana aka tura dukkan wannan al'adu gaba ɗaya, aka bar mana da al'ada guda ɗaya mai kyau, tsararriyar al'ada ce musulunci. Don haka dukkan wani mutum ba zai wuce mata huɗu ba. Wannan kuma ya tabbata ne a hadisi, ya tabbata da aka zo musulunci, wani daga cikin wato sahabbayen musulunta wanda ake ce masa Qais bin Qais bin Harith, ya kasance tahtahu thamaniya nisuwa, ya kasance karkashinsa yana da mata takwas, mata ɗaiɗai takwas a da jahiliya. Da musulunci ya zo, falamma nazalat hadhihi al-aya, yayin da wannan aya ta sauka, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya ce sallik, wato ka sallik arba'an wa amsik arba'an. Abinda yanzu ake so ka kai hukuncinka tun daga aya ta sauko, yanzu abinda za ka yi tun daga musulunta, sallik arba'an wa amsik arba'an, ka je ka saki mata guda huɗu daga cikin matanka, ka rike guda huɗu. Mun ga hukunci ko? Saboda ainihin Qur'ani ya zo ya hana mu auren mata da yawa, don haka shari'an take tun a da, haka manzon Allah ya hukunci. Ya gaya mu wannan wato Qais bin Harith mai mata takwas, ya ce ka je ka aure ɗaya, ka saki mata huɗu, ka bar huɗu. To shi da ya je yake ba da labari, zai ce fa ja'altu aqulu, da na je wajen ya saki mata guda huɗu, sai ya fara yana cewa للمرأة التي لم تلد مني كما كنت بتحيب من بمتابنة بتحيب بها كنت أدبني أدبني تقوم أجدنك معنى ياتكيتا وانت بتحيب متبا كنت تقوم أجدنك وانت بتحيب بها تقوم أجدنك أما كما والتي قد ولدت يا فلانا أخبري كنت وانت حيب كنت ياتي وانت كداو كتو ke wanda da baki haihu ba yi baya wanda da suka haihu su zo wanda ke ma koma baya haka yayi ya tafi guda hudu ya tabbatar da guda hudu to wannan da yayi zalunci a cikin su ba menene annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu arba'an kaje ka tafi hudu amma bai ce ka tafi wanda da wanda ba mana abinda ake nufi sai a tabbatar da shi akan wannan aya fankihu ma zaba lakum minan nisa mana sai ka tafi hudu wa'anda kika dace kake so ka zauna da su daga cikin hudun ka bari su zo ka zauna da su sauran kuma su haƙura su je su nemi maza saboda aure da aka yi na jahiliya ne yanzu musulunci ya zo ya tabbatar da aure na musulunci da haka je ka tafi hudu ka kuma tabbatar da hudu ma'ana in ki huma ka ba lafi ke ka ce da wanda da wanda da wanda wanda kake ganin zama da ya fi dadi sai ka ainihin zama zauna da ita wannan shine abin da ya tabbata a wannan hadisi hadisi na gaba kuma shine akwai wani mutumin suna Bailal bin Salama as-Sakafi suna da Bailal bin Salama as-Sakafi ya musulunta wa indahu ashru niswa shi kuma yana da mata goma lalle jahiliya ai jahiliya mata sa goma ko ya yake da su wallahu a'lam mata goma fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam amsik arba'an wa farid sa'irahunna yace ka rike guda hudu ka tafi sauran to wannan wajen babu lokaci da mun tattauna maganganun malamai suke da manzo Allah yake amsik arba'in nan to yanzu wa zai taka a cikin wanda ya fara aure ko wanda ya aure ta karshe wanda ya aure ta karshe karshe su zai taka ko kuma wanda ya aure ta farko farko ne taka malamai suke sun tattauna a wannan matsaloli a matsayin ijtihadi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka tafi wato ka rike hudu ka tafi hudu in yayi maka daidai wanda kuka dama za ka basu ka basu wanda kuma bai maka ba ka sallame shi wannan hukunci ne na Allah wanda Allah haka yake a yi shi kenan a wani ruwayan kuma shi wannan da ya tafi matan guda takwas guda shida ya bar hudu yana zaune da hudun kuma shi gaida ne kenan yana zaune da hudun nan har lokacin Umar da lokacin Umar da balan ma kana Umar sallaka ni da'a shi kuma hudun gaba ɗaya ne take bayan yana da kuɗi matan za su mori wannan kuɗin za su zauna da su domin a ci arziki gudun wai sarki gadonta ko ya mutu ya bar musu wannan dukiyar sai wani al'ada irin ta jahiliya sai ya take su sai ya raba dukiyar ga matarsa da ƴaƴanta sai mai ruwa ya ce sai ya raba dukiyar da ƴaƴanta sai labari ya kai ga Umar cewa ga shi Bailal ya saki matarsa gaba ɗaya amma yana tafar su kawai kuma sai kwashi dukiyarsa gaba ɗaya ya raba a matsayin gado ya ba kowa ya ba kowa shi ke ne ya huta sai Umar ya ce ya kira shi ya ce ina maka gargaɗi ina fatan ina kallon ka kamar kai lokacin da shaitan ya je sa ta ci sauraro din nan kamar ya sato mutuwanka sai ya jefa maka a kunninka lokacin kaza za ka mutu har ka gano cewa za ka mutu gargaɗi ka mutuwa shi ya sa kai wannan hukuncin ko mun gani Umar ke gaya masa haka yana da ce ina jin kai ma'ana wajen jan kunni take da magana mai zafi cewa kai abin da kai kenan a wajen matan nan to lalle kamar fa shaitan ne ya maka wa'ayi kamar da yake ya sato jinin a cikin lawal mafus da aka tattauna mala'iku kamar ya ji an ce shi Bailal zai mutu rana kaza sai ya zo ya gaya maka cikin kunninka shi ya sa kai amfani da wannan damar sarki matanka sai Umar ya ce wallahi ina rantsuwa maka da Allah waɗannan matan ko ka dawo da su su zauna da tare da kai ko kuma wallahi mu sa su ci gadonka bayan mun sa su ci gadonka kuma kabarinka mu dinga jifan kabarinka mu sa a dinga jifan kabarinka kamar yadda ake jifan kabarin Abu Ribal kun gane wannan nufin wallahi ko mu sa kai ko ka dawo da su ko mu sa su ci gadonka me yake nufi kenan ko ka dawo da su ko mu kashe ka ai gadin ne baka son ciki to wallahi ko ka dawo da su ko kuma mu sa ai maka haddi a tafi mu kashe ka su gadin ka dole ko bayan haka kuma kabarin naka za mu sa duk wanda zai wuce kabarin ka sai da kudi sai na jefan kabarin ka yana kine maka albarka kamar yadda aka yi mun da suna Abu Rugal shi Abu Rugal din nan daga cikin larabawa ne larabawa maka babban munafiki ne lokacin da wannan tarihi ne tun da sun kafin zuwan musulunci manzo Allah wannan tarihi ne amurfi shi Abu Ghal daga an ce in kana son ka tayar da hankalin Balarabe ko a yanzu inda ya san tarihi sai ce an ta Abu Ghal subhanallah duk wani abin da iya kokari sai ya in kai kun baka ta amma kake kare mu tarihi kafin zuwan wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin amurfi mana jahiliya na Makka ai ka ba ana ainihin girmama shi almatsayin jahiliya ana zuwa ayi bauta a wajen ana girmama dakin Ka'aba saboda annabi Ibrahim ya gina suna girmama annabi Ibrahim akwai masu addinin annabi Ibrahim na tauhidi shi yasa suka sani manzo Allah su ne ke kula da wato ainihin Ka'aba suna tsarin Ka'aba suna tsaftacewa shi wani mai suna Abrahata ya ji labari cewa ana taruwa mana ainihin Ka'aba ana bauta shi kuma yana jijje kanta a duniya yana cewa shi ne arziki ne shi ne sarauta ne sai yaya ne ake zuwa wancan wannan gidan ana gina ana ziyartarsa kuma shi ba a zuwa masa a girmama mata sai wani yace in kana son a girmama mata wannan gidan ka gina kai ma wani gida da za ka sa mutane su zo suna wannan bauta a wurin za a zo maka sai ya gina gidan sai ya ce da za ku zuwa sai ce to tunda haka ne sai wasu suka ba su shawara in kana son ka ci nasara sai ka je ka rusar da wancan gidan Ka'aba ke ya ce ina hanya a nuna masa su dama giwaye ne karfinsa ya hau giwayensa alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabi al-fil wato sai ya hau giwaye yana tafiya ya rasa ina ma wannan wajen bauta yake Ka'aba ne yana tambaya kowa na cewa a wannan gidan akwai mai shi mu ba mu sani ba sai aka samu wani dan maka dama aka ce dan gari ake cin gari ya ka samu wani dan maka mai suna Abu Ghal wanda shi Abu Ghal yana tambaya mutane bai sani ba duk wanda ya tambaya wani lokaci sai ya gaya masa bai kashe shi zai ba da kuɗi yaya ka nuna min kamar yadda wasu suke amfani ya za mu gama da musulunci sai a samu wani a ba shi kuɗi a ce a yi kaza ce da yi haka shi ma haka ce jike nan yana so aka same shi Abu Ghal aka ce to yaya za ka nuna min hanya sai wannan abu ne to jike nan mu je ka nuna ana tafiya da shi ana tafiya da shi an kai wato sai hanya za ta fi inda Ka'aba take kawai sai ya mutu a hanya sai laruwa suka samu labari Abu Ghal ne ya zo ya nuna ma waɗannan mutane su zo su yaƙi Baitul Haram kuma su rubuta Ka'aba duke nan sai ya zama abin ci a wajen laruwa har mu abin ci a musulunci shi ya sa duk laruwa idan sun zo wucewa fatauci ga kabarinta daga sun zo sai su dinga jifa Abu Ghal munafikin manza azzalimi ana jifarsa shi ne tarihinsa waɗannan kuma suka ji Abu Ghal suka samu sai su suka ji hanya suka ga wannan Ka'aba ana bauta sai suka ce to yanzu abin da muke so wannan gidan za mu rusar da shi ina shugaban ya ga kira ainihin kakanni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a su Abu Talib shi ke nan Abdul Muttalib wato sai ya zo ya ce to shi ina son rusar da wannan gidan kuma waɗannan raƙuman naka ina son sai ce a'a raƙuma ba za ka tafi da su ba ni raƙuma kamar min kaya na ni nawa ne amma wannan gida akwai mai shi in za ka iya ka je ka rusar da shi amma wannan raƙuman nawa ne kamar min kaya shi ke nan ce ka bai ka tafi ka ba ni wuri kai da raƙuman ka tafi ka ba mu wuri shi ke nan sai shi wato Abdul Muttalib sai ya ce la cewa kowa ya fita garin Makka a je wajen duwatsu a yi kallon tsaron da Allah shi ke nan kowa da kowa mutanen Makka aka fita tun da dai mai gidan na nan in ya yadda a rusa in ya yadda kuma in ya kyale kuma ya tsare kayan da ya kare suka je suna kallon da rota Allah shi na aini alam tara kai wa fa'ala rabbuka bi asra ta'mitu alam yaj'alika fi dalil ko har zuwa ka san aya wato su ta yi daron ababi suna tarmihin bi ijaratin min sujjin fa ja'alahum ka'asbin ma'aku sun tsaye masu tsauki da ainihin duwatsu na wuta suna jifa su har aka kake su gaba ɗaya aka halkar da su wannan shine ma'anar tarihin amul bil ka'ib kafin a haifi manzo Allah to a wannan shekarar ne aka ce an haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin tarihin hijira wannan shine Abu Ghal sai Umar yace kai wato idan baka dawo da matan ka ba lalle ko ka dawo da su ko mu sa matan ka su shiga don ka ko mu mai da kabarin ka zama kabarin irin na Abu Ghal a dinga jifar ka to wannan shine ainihin abin da ya tabbata don haka dai mana bayani ne akan aure hudu a musulunci da bayani ne akan masu tunanin masnawa su lasarwa akwai wasu shaidanu da cewa su malamai ne kuka zo suna bata wannan aya kuka ce an ce masna dinnan ma'ana ku aure biyu 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 so biyu wace masna ma'ana wai biyu biyu so biyu wasu lata uku uku so uku waru ba a huru huru so huru ya zama na wuce nan wai haka suka ce don haka suka ce ya halitta a wani mata in ka yi sauƙaƙa maka wani mata tara kun san masu irin wannan al'adan yanzu ɗan shiya daga cikin addinin shiya ana iya auren mata biyu da ɗaya ana iya auren mata tara biyu da ɗaya saboda wannan aya haka suka fassara suke ganin aya masana wasu za su warwa to kuma ka ga idan baka fahimci wannan ayar me ake nufi da masana wasu za su warwa ba ga waɗannan hadisan sun fassara maka abinda ake nufi horo-horo manzon Allah da kanta wanda ya auri mata takwas manzon Allah ya ce ka saki hudu ka bar hudu wanda ya auri goma manzon Allah ya ce ka saki shida ta ainihin rike hudu ka tafi sauran to kenan ba ka da wani bayani tun da mai fassara ya fassara idan baka gane ayin Qur'ani ba wannan larabcin ta juya ta malkada shi ga irin son ranka saboda shaitan ya maka wa'ayi to hadisi ba dama ka malkada hadisi ga abin da yake don haka lallai za a tsaya a kan wannan wato ainihin mata wato hudu biyu biyu ko uku uku ko hudu sai Allah ya ce fa in khiftum ya ga sake maimaita jin tsoro fa in khiftum Allah ta'ajilu to wa'annan matan bayan da ku aure marayu ba sai kuma kuka aure matan ko biyu biyu ko hudu hudu ko kuma a'a da kuka ce aure din kuna da ɗaya amma idan kun ci tsoron ba za ku aure ba za ku yi adalci ba a cikin mata biyu dinnan kuwa to ku wahida ku tsaya a guda ɗaya ma'ana idan kana da mace ɗaya ka'idan aukarin aure shi ne za ka yi adalci idan ba za ka yi adalci ba ka tsaya da guda ɗaya ne ma'ana wannan shi ne cikakken adalci tsayawa a kan guda ɗaya idan ma ba za ka yi adalci ba in akwai baiwa ma za ka ainihin tsaya a kan baiwa ita ɗayan ma ba za ka wato ba ya ka aure su ba musulmi amma sabaniyan da ake yi al'ada ɗin ta jahiliya wato yanzu za mu mana bayanin al'ada ta jahiliya da kuma jahilci kamar da yake akwai bambanci tsakanin jahiliya da jahilci bari mu fara ɗaukan jahilci don idan mun faɗi jahilci za mu fi fahimtar jahiliya idan an ce jahilci wani jahili ne ma'ana za a same shi wani lokaci mai ibada ne mai kuma ainihin kamiya ne da kuma mai son zaman lafiya ne mai adalci amma meye ne jahilci bai san abin da ake so ya sani ba wani lokaci ya san wani abu wani lokaci bai sani ba wato ana ce masa jahili ma'ana wannan kalmar jahilci ba zagi ba ne amma yana iya zuwa a yi zagi wajen lokacin da ake maka magana kai jahili ne dole ne ina kake to wannan a yi zagi amma in an zuwa ka ce mene ne ka za su ce masu kai amma ka jahilci wannan matsala ka jahilci wannan ma'ana ana nufin baka san wannan matsala ba mun gane to jahilci kalmar jahilci akwai inda suke yiwuwa suke ba da ma'anar zagi akwai inda suke ba da ma'anar mene wato ana wa magana mutum magana akan abin da bai sani ba to ya danganta ga mai magana wajen yadda zai fitar da lafazin shi zai bayar da a ya zagi mutum da kuma yadda zai fitar da lafazin zai ba da ma'anar bai san abu ba mun fahimci wannan jahilci to idan mun kula da ainihin duniyar yau gaba daya in an ce malam wani mai ilimi ne wani ilimi ake nufi ana nufin ilimin addinin musulunci duk wanda ba da ilimin addinin musulunci shi mutum jahili ne amma yanzu za a ce mai turawa jahilai ne jahilai da turawa masu kere-keren jirgin sama masu kwamfuta masu wani ainihin kimiyya da fasaha na ci gaba kun ga an zo ta duniya rayuwa ta duniya ba jahilai ba ne amma an zo musulunci za a ce su jahilai ne domin mai sa jahilai ne saboda sun fi yadda su shiga musulunci musulunci ya kira su shigo a cikin sa saboda shiga musulunci shi ne ilimi da kuma adalci amma rashin shiga musulunci jahilci ne shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala in zai yi bayanin irin wannan zai ce jahilai duk da cewa suna kere-kere duk da cewa suna da ainihin kimiyya da fasaha duk da cewa suna da komai kun ga kalmar jahilci ko to ainihin an ce jahiliya wato al'ada ta jahiliya to duk wanda yake kana da al'ada ta jahiliya to ya gama maka wato cin mutunci don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an yi wani abin da bai dace ba sai ce laysa minna man yad'u bi da'wati al-jahiliyya babu a cikin mu wanda ke da'awa irin da'awar jahiliyya wato menene da jahiliya shine kabilan ci cewa mu kabila kaza ne to duk wanda kace yana cewa mu kabilan wato yafi kabila kaza to yana da ainihin da'awa jahiliya yana da ainihin turba irin ta jahiliya domin su jahiliya su ne ainihin suke da irin wannan alfahari ai mu ɗan malamai ne gidanmu malamai ne gidanmu sharifai ne mu sharifai ne wannan sai a ce suna al'ada irin ta jahiliya mun gane ya za mu gano haka annabi sallallahu alaihi wasallam da yake wata sahabbai da ya musu tireni abubakar bin tashi ai ni ne abubakar siddiq ni ne wanda ake ce masa siddiq ni ne wanda manzon Allah ya ce babu mai imani irin siddiq sai annabawa ya ce ba dan haka bai taba taba da wannan ba amma da kuma halayen shi kenan kafin zuwan musulunci wani zai iya zuwa ainihin ya da dango a kasuwa ya ce ku taho mutane ki zo in gaya muku alfaharin kakannin kakannina kakana wani shi ne wanda ke tsirta mutane kaza kakana wani shi ne sadauki kaza haka suke yi wannan shi ne da'awa jahiliya to duk wanda muka samu yanzu yana da irin wannan cewa ai mun fi suwa ne mu kabilan mu ne suwa ne ai kabila kaza su ba komai ba ne sai mu ce wannan yana da da'awa irin ta jahiliya yana da siffa irin ta jahiliya siffan da aka kore annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da'uha fa innaha mumtina wannan kabilanci ku bari yana da wari a musulunci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laita minna man latama al-hududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wati al-jahiliyya kuma yace mu babu a cikin mu babu koyarwa irin koyarwa ta musulunci wanda ke mara kuma sun sa saboda wani bala'i ya same shi ya zai dora hannu a kai wayyo Allah ya zai da kaina ya yi tsalle ya tsalle ana kama shi wani da Allah ka hakuri ina naki ga wayyo Allah har yaji wai hawan jini ya kama shi har zuciya ta tashi har bibi da ya tashi wannan duk gaba da jahiliya mun gane mun ga Allah ya ce duk da yin haka baya tare da mu mana baya tare da wato sifa ta musulunci to shine ainihin mutum ya mari kuma sun sa ko kuma ya ta wani ainihin rigima ana kamo shi ne ya fizge a nan yawanci mata sun fi yin haka a da amma yanzu sun rage amma duk da haka akwai wannan sifa ce ta jahiliya a bashi ko maza ma wasu suna yi wallahi ban ni zai ce wa mutunci ai bai san ni ba ne ya san ko ni waye ne kai waye ne kai bawan Allah ne kai jikin mani ne kamar yadda ya ce jikin mani kai ba kowa ba ne in za ka zama kowa kai kokarin jin Allah ka fi shi jin Allah ibada inna akramakum indallahi atqakum shikenan ka gama da shi ka zama kai waye ne amma idan baka yi haka ba kai ba kowa ba ne ko manzo Allah ya ce laysa minna baya tare da mu wanda yake dawa in zai man sallata mun zuwa wa kuma da'a bi da'wati al-jahiliyya yi da'wa in ta jahiliyya wayyo Allah yo bala'i ta tabe mu ya za mu yi da kanmu ina za mu ta kanmu shikenan mun yi asara an amsa gobara ta yi asara ya mutu ya lalace wani ya fadi ya suma wani ya kusa mutuwa wani sanadiyar mutuwar da kenan wani gaba ɗaya ba su haka wannan da'awa ce irin ta jahiliyya wa kuma ainihin mene ne aka cewa mallaka mal qududa wa shaqqa al juyuba mutum ya dinga ya gari ainihin tufafin sa ya jefar da wani abin da a kwace ne ya jefar to wannan duk gaba ɗaya ba ainihin shine da'awa irin ta jahiliya don haka idan mun kula da wannan gaba ɗaya har yanzu akwai ainihin jahiliya tare da mu a wajen marayu yanzu idan mun kula da mu'amalan da ake yi da marayu masu kuɗi sai ka ga wani babba daga cikin wato manya cewa shi shugaba ne shi babba ne me yake yi zai kama dukiyar marayu ya rike in ya kama dukiyar marayu ya rike shi kenan sai ya kasance marayun nan su yi su yi su har su gaji a je kotu sai a za a je a kotu bayan Allah ya ba su hakkin su ya ce kuma karkace musu dukiya ka rike musu da adalci da amana kuma ka rike kasi sai a za a je kotu an je kotu a ce an raba zumunci ai abin da ya kamata ka je ka yi kai wanda kai kake da hakki Allah ya ce a baka hakkinka idan bai baka ba ka je kotu ka diga kai karanta sai a bi maka kanun dukiyar ka sai a kwace maka dukiyar ka a baka wannan shine abin da zaka iya yi wannan shine abin da Allah ya ce don haka har yanzu akwai irin wannan sifa ta jahiliya ta cin kuɗin marayu wato wannan kuma an ba mu ainihin wani hoto ko kuma wani ainihin tsari na kula da maraya idan maraya na karkashin ka wato lalle kai kokarin kyautata mata in mace ce ka kyautata kuma wannan ayar na nuna mana cewa marayar da ke gidanka idan mace ce na akwai daman ka aure ta kuma kusa yanayin auren ba wani alwali ke da daki za ka zo ka ce yau ina daurin auren kofan gidana a ce wa za ka aure ya ce ai zan aurar ma kaina 'yar gidana shikenan da kaje kawo shikenan sai a samu imani kai ne alwali kai ne kuma ango da kai kadi zaka ce to wannan wance ɗan gidan wance da take karkashi na na ba ta kaina kuma na karba abisa sadaki kaza mun gane wannan to ya halatta haka sai kuma da aka ce ya tama dinnan malamai suka ce idan an kula da wannan kalmar ya tama yana nuna ko da karama ce za a yi auren ta ba nuna ba da kuban sai in ta girma ba ko da karama ne za a yi auren ta mutum ya aure ta a wannan lokacin kafin ta girma wannan duk yayi hukuncin kuma shi ne mutum zai iya ɗauka wa kansa ya ce ni ne ango kuma ni ne mai karɓa ni ne mai bayarwa kuma ni ne mai karɓa amma kuma in ya ga dama kuma ganin dama ne a wannan alwali a nashi a wannan lokacin haka malamai suka faɗa wato cewa ya ga dama zai iya wakilta wani ya zama shi ne ma'ana wakili ya dora masa shi ne alwali shi ya zama shi ne ango ya ainihin je ya aura a bisa sadaki da za a karba sai ya bayar da sadaki shi kenan a ba wannan matar wannan shi ne abin da wato wannan darasin muka fahimta ina fatan mun fahimta don haka sai Allah ya ce fa in kuntum alla ta'dilu idan ba za ku yi adalci a cikin matan da aka ce ku aura ba fa wahidatan tuku fi akan guda ɗaya ku auri guda ɗaya kawai idan ma adalcin ba za ku iya yi ba akan ɗayan sai Allah ya ce aw ma malakat aymanukum yace ko kuma ku auri wanda hannayenku suka mallaka shi ma za mu zo miki sai Allah ya ce zalika adna alla ta'ulu wannan shi ne yafi kaiwa ta yadda ba za ku yi zalunci ba to Allah ta mulo din nan yana da ma'anoni guda uku daga cikin su shine zalunci a kuma ainihin aw ma malakat aymanukum shi ma yana da karin bayani sannan kuma uwa uba gaba daya menene adalci a cikin aure idan mutum ya auri mata biyu ko ya auri mata uku ko hudu yaya adalci yake wannan kuma sakonmu na gobe kenan insha Allah wato wanda wannan darasi a nan ne muka zo karshen sa insha Allah gobe kuma za mu bayani za mu tattauna akan adalci a mata biyu ko uku ko hudu sannan kuma wato Allah ta ulo din nan kuma ku yanga me ake nufi da ku yanga abubuwa guda uku insha Allah za mu tattauna akai abin da na faɗa mana daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda kuma ko kuskure ne ko tsidan harshe Allah ya gafarta mana da shi da ni da ku gaba daya to abinda wato muna roƙon Allah Allah ya dai ya ba mu na da mu namu wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.